الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ردم كتابا أتي قبل كراتمنا أن الكتاب يصنع عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وأن فضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الجمائلي الحنبلي يربط رحمه الله تعالى أيضا متجبا دقين دمكتايا درسينا 49 ko babu duquli makka wa gairi babin da zai yi bayani dangane da yadda annabi yake gabirnin makka da wadansu matsalolin da suke da alaka da wannan ko da yake in kun dubi littafan da suka yi sharhi sun ce akwai duquli makka akwai dukulul baiti akwai almabit da makamantansu to amma shi malamin ya dunkula ne waje guda shiga birnin makka domin aikin haji ko umra da kuma abubuwan da za su iya biyo baya masu yawa hadisi na farko hadisin na 235 قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خفل متعلق بأطفال الكعبة فقال اقتلوه hadithin yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kira Anas dan Malik Allah shi kare da dake yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin Madina wanda jatumarsa ko mahaifiyarsa ta dauko shi ta kawo shi wa annabi a lokacin da annabi ya zo binnin Madina ta ba da shi ta ce gashi na baka kyauta saboda haka sai ya zama yaron gidan annabi kuma kun ga tunda yaron gidan annabi ne yana daga cikin abin da zai dauka daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ilimi kuma ya dauke ilimi din tunda yana ɗaya daga cikin sahabbai guda 7 waɗanda suka ruwaito hadisai daga annabi sama da 1,000 saboda haka ya samu ilimi wannan abin da mahaifiyarsa ta yi tsammani zai samu albarkacin ilimi daga gidan annabi ya samu kuma dama haka yake so don haka ba an dauki yaro an baka bane don kai ta wahalar da ke ta maka bauta babu abin da zai amfana da shi yana da kyau a ce ya amfana da wani abu in kana da kuɗi ne aka baka yaro ana so shi ma ya kuɗi kamar ka ka sa shi a hanya saboda haka in kai malami ne ana son shi ma ya samu ilimi kamar yadda ka samu in kai liman ne ana son shi ma ta rana ya zama liman ba haka ba ne to abin da ya kamata a yi kenan to lallai hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi wannan yaro ya rike shi hannu biyu shi ne Anas dan Malik Allah shi kare ya dalike ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lallai annabi dakhala makka ya shiga birnin makka amal fatih a shekaran da aka yi fatu makka to bari mu koma cikin tarihi Allah ramma wata shekara aka yi fatu makka shekara ta nawa shekara ta 8 bayan hijira ko shekara ta 7 bayan hijira annabi ya yi sulhul hudaybiyya a shekara ta 6 bayan hijira ya yi umratul qada a shekara ta 7 bayan hijira ya yi fato makka a shekara ta 8 bayan hijira kamar yadda Allah ya faɗa ya tura Abubakar bin Abi Quhafa ya jagoranci aikin haji a shekara ta 9 bayan hijira yayi hajjatul wada a shekara ta 10 bayan hijira manzon Allah ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira shine ajere haka yana da kyau kiyaye tarihi Allah ya taimake mu na'am annabi yake ga binnin makka wa ala ra'sihi al-mikfar akan annabi akwai kwalkwali an san kwalkwali ko kai wannan su ba sani ba to Alhaji Aminu ya ce bai san kwalkwali ba to bari mu dubi alarmomi ko sun san kwalkwali abinda ake sawa aha abinda mayaka suke sawa mayakan da eh abinda suke sawa a kansu eh wanda ko da ka harba ko an harba da kifiya eh barawa ne yake yi ba dama hakan din kaki ne akan inganta shi ko an harbe ki da kifiya kifiya ba ta hudawa maki ma ba zai huda ba sai dai ya jijjiga kai ko an tare ki da takobi ba zai yaga abin ba balle masa illa to irin wannan annabi yasa malamai suka ce a annabin Allah da sanya kwalkwali domin kada wani ya harbe shi ya sake aka ce eh ya halatta mutum ya kare kansa tun kafin abu ya faru ya halatta yasa idan aka zo aka ce maka wannan hanya akwai matsala kada ka bi don za ka iya cutuwa to ka kauce amma ka bi hanyar ka cutu wannan ba tawakkali ba ne kuma ba imani ba ne eh tun daga shi annabi ya kare kansa da wannan ne yake kafa hujjan cewa alwikayatu khairun min al-ilaj mutum ya kare kansa rigakafin da babu matsala a ciki wannan babu laifi domin rigakafi ya fi magani ka kare kanka daga fadawa cikin matsaloli ko cikin cuta ko ya fi ka bari cutan ta same ka ka nemi magani don ba lallai ne ka warke ba wannan shi ne annabi ya sa kwalkwali ne domin ya gwada maka cewa annabi yana sa sulke kuma kowa ya sani sulke mutum zai kare kansa ne daga kibiyoyi da masu da kuma takubba a wajen yaki domin kada a yi masa illa to babu laifi kuma idan mutum ya yi irin wannan ya kare kansa ya yi koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am falamma nadahu to ya shiga cikin birnin makka mahallu shahid namu ya shiga birnin makka da kwalkwali a kansa ban sani ba ko akwai wani wanda ya taba karanta wani bayani a cikin masabar malikiya wanda abinda ya shafi mutunci ko daraja na birnin makka don ba a taba karantawa ba abinda masabar malikiya suke faɗi babu yadda za a yi ka shiga makka ba da ihrami ba babu yadda za a yi ka shiga makka ba da ihrami ba karfi kumanta mun yi bayani duk mutumin da zai sanya ihrami ko ya sanya ihrami zai zama kamar yaya menene ihrami eh mayafin da zaka daura kaman zani da mayafin da zaka yafa kaman irin na mata amma ba tare da ka rufe kanka ba saboda haka in zaka shiga ihrami zaka cire riganka zaka cire gwandonka zaka cire hatta pants dinka duk zaka cire singlet zaka cire hula zaka cire cover shoes sannan ka daura zani yadda ba zai harde ka ba kuma fari ka kuma yafa mayafi daga kafadan ka yayi kasa ka sa takalmi slippers ko budadde maganan hula babu ka kama labbaik allahumma labbaik ga masabar malikiya suka ce duk wanda zai shiga birnin makka in dai musulmi ne to haka ake so ya shiga birnin makka kun ga dole yayi aikin haji ko umra amma ba a shiga makka haka saboda darajar makka to amma inda aka samu sassauci shine wannan hadisi. Sai dai su kuma masabar malikiya suka ce wannan hadisi ai saboda annabi ya shigo da yaki ne. Annabi ya shigo da yaki don da annabi ya fita da zai sake dawowa ya shigo da ihrami. To tunda ya shigo da ihrami kuwa wannan ya gwada annabi ya shigo da yaki shi ya sabe sa ihrami ba. Amma da zai zo ya hajjin bankwana ya kaga ya shigo da ihrami, sannan bayan ya yi hajjin bankwana kuma ya koma, to ya yi kenan. To dai zance mafi inganci yadda wannan hadisi ya gwada annabi ya shiga birnin Makka da kwalkwalin yaki a kansa, ƙulan yaki a kansa. To wannan shi yake gwada cewa ba dole ne mutum ya shiga Makka da ihramin umra ba, kuma musamman ma a yanzu za ga alhazai sun tafi, ma'aikatan da suke aiki wa alhazai suna birnin Makka suna zuwa Jidda, wasu ma za su je har Madina saboda ayyuka, musamman ma Makka da Jidda an fi zirga-zirga. Kuma duk wanda zai bar birnin Makka ya je Jidda ya fita daga cikin hurumin Makka, don ka shiga wani yanki ne daban. Idan za ka dawo kuma za ka sake dawowa cikin hurumin Makka, banda a rana ɗaya za a samu wani ma'aikacin zai tafi Jidda da safe ya je ya sake dawowa, da rana ya je Jidda ya sake dawowa, da daddare ya je Jidda ya sake dawowa Makka. To tsakani da Allah sai a ce duk lokacin da zai shigo sai ya sanya ihrami, sai ya je ɗakin Kaaba ya yi dawafi ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sannan idan ya zo ya yi saisaye ko ya yi aski ya yi tahalluli sai ya dawo ya ci gaba da hidimominsa. To a cikin alhazai ma aka samu mutumin da zai je Jidda da safe ya dawo, da rana ya je Jidda ya dawo, da yamma ko da daddare ya je Jidda ya dawo. Don haka wannan yana gwada mana halaccin ka shiga birnin Makka da kayan garinku, da kaya irin na garinku. Saboda haka yanzu yadda nake da babbar riga da hula, kuma na samu rawani irin na fada ko na alkalai ko na tsofin alkalai, ina iya nadawa in shiga birnin Makka haka. Amma kamar yadda na faɗa muku, malamai da yawa masabar malikiya suna ce a'a. To kaga mutumin da zai zo ya takuru da yawa, musulunci bai takura al'umma ba. Wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin, Allah tabaraka wa ta'ala bai takura ku ba. Tunda gaki annabi ya kiga saboda lalura, to kai ma idan dan kasuwanci ne, dan business ne, ko ka je asibiti a Jidda, ko ka je wani babban chemist kana neman wani magani a Jidda, don akwai maganin da zaka neme shi a Makka ba za ka samu ba, to sai ka je Jidda, manya-manyan shagunan ka gani ka je ka saya. Mai yiwuwa za ka sayo ma magungunan da yawa, saboda suna maka amfani a Najeriya, ba za ka iya saya da kudin Najeriya ba. In ka je ka sayo, lokacin da za ka dawo magungunanka za su barka da magungunanka, matuƙan magungunan nan ba ƙwayoyin Iblis ba ne, ba sa sanya maye, za su barka da su. To kaga mutumin da ya je Jidda ya dawo a ce sai ya sanya ihram, gobe ma haka, jibi ma haka, to akwai matsala. Ina ba ta an gane wannan ya gwada mana mutumin da zai yi umra ya sanya ihrami. Idan ba zai yi umra ba, to shari'a ta ba shi dama yana iya shiga birnin Makka da kayayyakinsa na zaman gida. Na falama na zahu, lokacin da annabi ya cire wannan hulan yakin, ja'ahu rajulun, sai wani mutum ya zo ya same shi maza-maza, an ce annabi ya cire wannan hulan yaki a gidan nana Ummu Hane, kuma ya cire ne saboda zai wanka. Wadan suna ganin wankan da annabi yayi wannan wanka ne a lokacin saboda murnan cin birnin Makka, tunda ya riga ya shigo ya mamaye birnin Makka. kuma da yayin wankan yayin sallar nafila raka'a takwas sai sa wannan suke cewa mafiya yawan walaha raka'a takwas saboda cikin hadisin annabi yayi haka ne zuhar da hamdi to mafiya yawan sallar walaha raka'a takwas mafi karanci kuma raka'a biyu a cikin wannan kauli to da annabi yayin wannan wanka sai ya kamo hanya ya zo dakin Ka'aba to lokacin da annabi ya cire wannan kayan yakin ya ajiye sai ga wani sahabi ya zo a guje da ya zo wajen annabi ga abin da yake fa kala yake ibnu khatal muta'alliqun bi asari al-ka'aba yace ya manzon Allah dan khatal ya manne da dakin Ka'aba ya rungumi dakin Ka'aba yana rataye da dakin Ka'aba yana neman tsira fa kala sai annabi yace uktuluhu ku kashe ko da ya rungumi dakin Ka'aba to kaga wannan ya saba da wancan tunda duk mutumin da yaje cikin hurumin Makka ba a taba shi haramun ne a zubar da jininsa balle a ce a cikin dakin Ka'aba to ga wannan yana rungume da dakin Ka'aba annabi ya ce a kashe shi to menene dalili sai malamai suka ce ibnu khatal sun ambaci sunayensa daban-daban suka ce farkon al'amari ya musulunta ya karbi addinin Allah ya zo suna tare da manzon Allah kuma wani abin takaici yana cikin irin manyan mutane masu mutunci in ka gan shi za ka gan shi da mutuncinsa to tunda ya kwana biyu a wajen annabi sai annabi zai tura waɗanda za su karɓo zakka zai ce ato ga tun daga wannan dattijo kuma mutum ne mai mutunci barin tura shi ashe abin da yake ɓoya zuciyarsa annabi bai sani ba wannan shi yake da tabbatar da annabi bai san gaibi ba wato bari ka ji ma abin da ya faru sai kira ibnu khatal ya ce zai tura shi ya karɓo zakka daman kuma karɓo zakka kan tura wanda zai je ne idan ya je cika ido in dai za a tura karɓo zakka kana ya mutse to masu ba da zakkan nan ban suka rinka yawo da hankalinka sai ka ji ba daɗi amma in kana da kamala kana da charisma to za su saurare ka saboda haka shi da zai fita ibnu khatal tunda ya haɗa waɗannan sifofi da zai fita zai tafi da yaron sai ya ce dauko mana kayanmu na komai da komai ashe shi ya kulla cewa idan ya fita ya bar annabi zai koma binnin Makka ne zai yi rita saboda haka da suka je ya ce kai zakkan ma ni ba zan yanka zo ba wasu sun ce ya karbi zakkan maimakon ya koma ya kai ma annabi sai yake shi kuma yaronsa da suke tare da shi yaronsa ne wanda yake ba bawa ba kamar wanda aka yanka shi amma yana tare da shi ba zai rabu da shi ba kamar yadda yanzu ake samun manyan mutane suna da yara ai ba bayinsu ba ne waɗansu aka samu yan uwa ne waɗansu ma babu dangin iya ba na baba wani ma za ga yana tare da wani yaron sa ne wallahi bai san garinsu ba bai san iyayensa ba amma saboda me saboda in ya yarda da shi ya yarda da ɗabi'unsa shi kenan to sai shi wannan yaron nasa ya gwada masa cewa abinda zai yi abinda ubangidansa nan fa zai ba daidai ba ne zai ce kai yanzu kai ne ma za ka bin magana kana makaskanci mutum mara daraja irinka ka yi sa'a ma na sama maka mutunci tunda na riƙe ka a matsayin kai yaro na ni ubangidanka to sai zuciya ta ɗauke shi sai ya kashe da ya kashe shi sai ya ƙarasa maka abinsa da ya ƙarasa maka suka ce a me ya kawo ka yace na yi ridda ya ce ai duk abin da Muhammadu yake faɗa ƙarya ne ce ƙarya ne saboda haka shi zai ba su waɗansu information ne idan suka tashi zagin annabi sai su zage shi da wannan to kuma kun sani lokacin da annabi ya zo zai ci birnin Makka zai shiga Makka kafin annabi ya shiga birnin Makka da manyan Makka suka same shi a bayan gari suna neman ya yi haƙuri kada ya shiga domin in ya shiga karfi da yaji to kaman ya rusa musu girman su ne a idan duniya. Maza Allah yace tunda aka saba alƙawari ki kuma sai ya shiga karfi da yaji. Sai yace amma zan muku alfarma. Guda daya duk wanda ya rufe kofar gidansa bai fito bakin hanya ba, zan faɗa masa habbaina kada su taba shi. Domin wannan ya gwada zaman lafiya yake so ba yaki ba. Yace kuma duk wanda ya je ɗakin Kaaba to zan faɗa masa habbaina kada su kuskura su taba shi. Domin duk wanda ya je ɗakin Kaaba yana son zaman lafiya ne. Sannan na uku, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan daman yana kusa da shi, yace ni ma ina son ka sama min martaba da daraja. Sai Annabi yace to shikenan, tunda kai ne jagoran Makka, sarkin Makka, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan, duk wanda ya shiga gidansa shi ma kara ta baki. Aka ce wa dan zuga ce me zamu yi da gidan Abu Sufyan, a gara mu zauna a cikin gidajenmu. Amma dai ko ba komai Annabi ya sa an fara don a sama masa wannan martaba da wannan girma. Sai ce amma ban da waɗansu mutane. Annabi ya ce waɗannan mutane idan aka same su ciki akwai Ikrama bin Abi Jahal, sannan akwai Ibn Khattal. Annabi ya ce da wata mata, Annabi ya ce duk wanda ya haɗu da su ya kashe su, saboda sun cutar da Allah da manzonsa, sun cutar da addinin Allah, wannan ba za a bar su ba. To kafin Annabi ya shigo birnin Makka, Ikrama bin Abi Jahal yana da alaka fa da Annabi, dan uwan Annabi ne, amma saboda irin cutar wanda babansa ya yi shi ma shi ne ya dauka. Saboda haka sai aka zai gunta masa. Sai matarsa ta ce ni ina ganin abin da ya fi Makka, tunda Annabi zai shigo ta ainihin bangare kaza, to kai kuma ka fita ta ɗaya bangaren ka gudu. Kwanzan Ikrama bin Abi Jahal, Ikrama din nan bai fita da wuri ba sai da ya haɗa waɗansu gungu suka yaƙi Annabi a cikin birnin Makka. Da aka fi ƙarfinsu suka tsere, to wajen tsere wannan ya ce to ba zai zauna a Makka ba, don ya san idan an kama shi shikenan magana ta kare. Shi ne ya fita birnin Makka ta ɗaya gefen, ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai bakin ruwa, sai ya zauna a wajen. Yace in na ji labarin da ɗan sassauci in dawo, idan na ji labarin babu sassauci in tsallaka ruwa. Duk mutumin Makka da mutumin Madina tsallake ruwa a wajensu takin hankali ne, saboda ba su saba ba. Ina fata an gani. Saboda ba su saba ba. Kasan duk mutumin da bai zauna bakin kogi ban ya je bakin kogi sai ya ji haya a jijiya na kama shi. Shi ko ɗan bakin kogi me zai yi? Kayi ba abin da ya dame shi. Da yanzu aka samu wani ma kamar Alhaji Aminu ya tashi a bakin kogi sai ya je sai ya duba gabas da yamma kudu da arewa, in bai ga wanda yake jin kunya ba zaka mi ya kama shi. Shikenan kawai sai ya cire rigarsa a bar shi daga shi sai gajeren wando, kawai ya cire hularsa, kawai ya yi wani tsufa ya shiga ruwa. Ya tuna da da, ya tuna da da yadda yake yi. Ai ba hana ka irin wannan ba, inda za ka iya yi, sai dai kawai in kana da matsayi ka aurar da 'ya'yanka da yawa, yawa kana da girma ga abin da ai kaga ba za ka yi wannan ba, ko kaɗan ba za ka yi wannan ba. To shi Ibn Khattal shi ne da ya ji labarin ga abin da aka faɗa, shi ne maza-maza ya ce ba zai ma kulle gidansa ba, don za a iya kama shi, ba zai shiga gidan Abu Sufyan ba, saboda za a iya kama shi. Shi ne ya je ɗakin Kaaba ya rungumi ɗakin Kaaba gaba ɗaya. To a doka ba wanda ya sai taɓa shi, saboda haka kowa ya zo yana neman sa sai ya gan shi ya manni da ɗakin Kaaba sai ya tsaya ya yi tibin, saboda ba zai iya taɓa shi ba. Shi ne aka samu Abu Burda, waɗansu suka ce Abu Bakr al-Aslami, wanda ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a guje. Ya samu Annabi yana cire kwalkwali, ba maganar cire kwalkwali ba ne, ya zo da damuwarsa. Ina ce Ibn Khattal muta'alliqun bi asarin Kaaba, yayi zamu yi? Ibn Khattal din da kace akake shi ɗaya daga cikin waɗanda kace akake yana rataye da ɗakin Kaaba, yayi zamu yi? Annabi ya ce kutuluhu, saboda ya kashe wani shi ma a kashe shi. Wannan shi yake gwada idan mutum ya yi barna ko cikin ɗakin kafa ya shiga kamo shi za a yi, ba za a bar shi ba, saboda in ba haka ba za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba. Saboda haka ba yadda za a yi maganan da wancan sarki ya faɗa, azzalumi ne ya faɗi magana cewa kafa ba za ka kare mutumin da yake mabarnaci ba, haka ne, amma ki da wata manufa ya faɗi, shi yasa bai masa amfani ba. Ina fata an gane. Na'am, to shine mahallin shahid har ila yau. Fa kala yaqtuluhu, shine kuma aka ji aka shishi. Kun san wani lokaci sahabbai suna zuwa wajen Annabi ba za su lura da wani yanayi yake ba, kawai kowa in ya zo da damuwansa zai faɗa, Annabi kuma zai saurare shi ya yi masa wannan. Saboda ai lokacin da aka zo, ai a cikin gidan nana Ummu Hani din, sai wani ya zo ya kama kafanta, ya yi ɓarna, amma ɓarnansa ba ta kai kisa ba. Annabi ya ce alal mawshi, ashe shi ya kama kafa yana son a bar shi ya tuba, ba zai take ba. Saboda haka sai ya kama kafan Ummu Hani. Ummu Hani kuma yar uwan annabi ce, tunda babanta babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi kuma Ali bin Abi Talib sai ya gano ina yake, yana kokarin ya fille kan wannan mutumi, sai aka ce masa ai ya kama kafa Ummu Hani. Sai yasa shi kuma sai ya zo yana neman izinin Annabi da ya kashe wannan. Lokacin Annabi yana cikin wanka, yana wanka, to za a samu matsala, akwai hatsari. Sai yasa ita ma sai ta yi magana, sai ce ya manzon Allah yana cikin wankan. Sai dai malamai da yawa sun yi bayani, wankan mutanen da za ka suna yi sukan bar gajeren wanduwa cikin su. Mu ma mun tafi mun samu wannan, shi yasa za ga dattijo ya je bakin kogi ka gaishe yana wanka, sai ga gajeren wanduwa cikin sa. Wani ma da dogon wando zai yi wanka, yana zaune zai yi wanka, bayan ya gama wanka sai ya je ya canza ya sa wanda zai sa wannan din, kuma sai ya matse shi ya kade shi sai ya sanya. Cikin kankanin lokaci sai ga ya bushe, ya dauki abin sai tafi. Mutanen da yadda suka yi rayuwa da sauki, to za ga kwatankwacin irin abin da ya faru zamanin Annabi, ba wani bambanci. Amma lokacin da Annabi fa yake wanka, sai shi aka yi da kaman irin kyalle, kaman a ce an je, wato ka je kauye, za ka samu suna da zana iri daban-daban, da danga iri daban-daban, ai tunda ba gini ba ne. Wani bayan gidan ma za ga an sa buhu ne, fatan buhu ne za a sa a sakaye, to kwatankwacin haka ne. Annabi yana ciki yana wanka, shi ne ta yi magana, ta ce ina neman alfarma mawani. Maza Allah yana bayan gidan sai ya fahimci akwai rikici, sai ya ce kada ajarna man ajarti ya Ummu Hani, duk wanda ka bashi kariya na bashi kariya. Sai ce ai ga dan uwana nan yana so da abin nan zai kai ka mutumin. Annabi ya ce kada ajarna man ajarti ya Ummu Hani, ya faɗa da bin Ali bin Abi Talib ne. Ashe mace tana neman alfarma a wajen Annabi, mace ta nemi alfarma kuma Annabi ya yi alfarma, ko da yake wannan ya gwada ya halatta matan manya ko ‘yan uwan manya ka nemi alfarmansu. A takaice kenan, banda tone-tone, banda tone-tone. Kana iya neman alfarmansu, ga ki an nemi alfarman mace, ai idan abu bai saba ka'ida ba, in aka nemi alfarman matanka, to duk abin da bai saba ka'ida ba ka yi, inda za ka yi tsanani a kan wani abuwa biyo ta wajen matanka, to za ka iya ɗanɗaga ƙafa, balle a ce mahaifiyanka, balle a ce ‘yar uwanka, uwa ɗaya, uba ɗaya ko uba ɗaya, balle a ce goggonka, balle a ce ummanka. Wannan ba wanda zai ce maka kana biyayya wa mata, sai dai ka dubi menene ya kamata. To in ka yi tsanani, ta zo ta ce haba ɗan uwana, ka sassauta mana, to ka sassauta, saboda wani yana cin albarkacin wani. Wannan tun zamanin Annabi akwai haka, kuma ba lalle ɗa namiji ba ko da mace. Ina fata an gane. Wannan hadisi na farko kenan. Sai hadisi na biyu a wannan babi, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية الأولية التي بالبتهاء وخرج من الثنية السفلى. وانا حديثي أتكيتي ينا سنجا قدى من تيوه تإند النبي يشد في النم مكة باتنا يفتبع توقع توفهم ما يكتن الهضي تإند أكشو قدى الهضي تنا يفتبع Okay, ta inda ake shiga da su ai ta layin ta hanyar Madina ne. Mafiya yawa mutane in suka je Madina suna shigowa ta nan. Idan za su fita kuma za su tafi Jidda za su fita ta can. Idan mutum ya shigo ta Jidda zai shigo ta nan. Idan zai fita kuma zai fita ta nan zai je Madina tunda kafin idan bai je Madina ba sai ya je Madina daga Madina kuma sai ya yi can. Idan ya yi can haka zai zagayo zai zo kusa da Makka amma zagaye zai sai ta can gefe sai tafi Jidda. Wannan yana da muhimmanci. Ga ranar Idi ai sunna ce hanyar da ka tafi masallaci ba ta hanyar mai so ka dawo ba, ana so a canza. Ko da kuwa gidanka yana daidai inda yake ba yadda za ka yi ka canza, to kai wata yadda bara sai ina ne masallacin Idin a nan ne yaye kai kuma kana nan wannan hanya ta fi maka sauki. Idan ka kama hanya ka tafi saboda ka makara, to kaga in za ka dawo yake nan sai ka zagayo ka shigo ta ina ta gaba ko ka shigo ta can duk kana iya yi tunda ka fita ta nan, ko ka shigo ta yamma za ka iya zuwa kwalcen nan sai ka miƙe sai ka je hanyar jama'a ne sai ka shigo ta can wajen supermarket din nan sai ka dawo kaga ka canza hanya. Abinda ya kamata kenan. To annabi ya shiga binnin Makka ta kofan ta ainihin hanyar Kada, amma yanzu babu kofa sai dai hanya kawai. Sannan kuma ya fita ta ina ta Qudar, shi kuma yadda ake rubuta ki da kafin ne da dalin da kuma wannan ya wanda babu digo a jikinta Qudar. Kada ta inda ya shiga ya fita ta Qudar, sunaye ne guda biyu amma mabambanta. Shi ne Abdullahi dan Umar yake mana bayani. Kada mu manta Abdullahi dan Umar yana daga cikin sahabban annabi masu bibiyan abinda annabi ya yi, komai karancinsa to sukan yi kokari domin su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abinda Abdullahi dan Umar ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle manzon Allah dakala Makka min Kada, ya shiga Makka daga bangaren Kada, min athaniyatil ulya ta ainihin tudun sama, allati bil bataha wanda take bataha wato sama da Makka ya fita ta kasa. Al bataha waɗansu duwatsu ne waɗanda yake idan da tsananin zafin rana duwatsun suna wahalar da mutane, shi yasa duwatsun Makka yake kiransu bataha. Hadha alladhi ta'rifu al-bataha wa tahatuhu wal hillu ya'rifuhu wal baytu wal haram wa karaja min athaniyati sufla. Sannan annabi ya fita ta athaniya as-sufla, shine inda yake kira Kuda, ta nan ya fita. Saboda haka annabi ya shigo ta sama ya fita ta ƙasa. To waɗansu sun ce saɓa hanya abinda ake so kenan, wasu kuma sun ce duk garin da za ka je ka shigo ta sama ka fita ta ƙasa. Yanzu in garin nan ne ta ina ne sama? Bari tambayi ƴan gari ta ina ne sama, saboda ai garin nan yana level ne sam mai ko kuma tudu ne, akwai inda yake tudu yayi sama, akwai inda yake gangare ba fa saman gabas ba. To wani ya gwada gabas, wani kuma ya gwada yamma. Oh, gabas din shine sama. Wato garin nan kaman ya gangare haka, idan ruwa ya sauka ta gabas wato yamma yake yiwa. To indai haka ne wannan ya gwada. Idan garin azare ne za ka shigo, to ta gabas shine athaniya al-uliya. Ta yamma kuma as-saniya as-sukula. Don haka idan ka zo daga Bauchi zaka shigo sai ka bi hanya kaman zaka je gamawa kenan ko ina wajen federal yawa. To ai haka ka shigo cikin gari. Ya kamata a ce ai bypass ne. Daga can kawai ne kai bypass ka shigo. Akwai bypass ko? Babu gidajen mutane a wajen. To sai mutum ya shigo ta wajen. To kun ga wannan sunna tana da dan nauyi. Kuma idan zaka fita, to sai ka fita ta nan ma akwai ga akwai bypass. Wannan hanya ne dubul din nan. In ka fita kawai sai ka fita haka kawai sai. Kaga in Kano ne ma to in ka zo daga Kano zaka shigo Azare. Sai ka zagaya Hadeja. Sai ka bi hanyar Hadeja kenan ka shigo. To dama wani lokaci idan mutum ya samu dama shine zai kwaikwayi wannan tunda abu ne wanda yake mustahabi. Idan abin ya fado maka ai Annabi ya shiga binnin Makka ta sama ya fita ta ƙasa. Ni ma bare in shiga wannan gari ta sama in fita ta ƙasa domin koyi da Annabi to kala da lada. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Amma malamai da yawa suna ce ka kwaikwayi wannan abin nan Makka. Idan abin bai samu ba to ka shiga Makka ta ko ina ka fita ta ko ina wannan ba haramun bane. Allah ya taimake mu. To sai hadisi na gaba, sallan da Annabi yayi a cikin ƙwaryan ɗakin Ka'aba. Shine za ka kawo mana hadisin. Ana billahi ibn Umar radiyallahu anhuma qala دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته فسألته نينا وياتي فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين ولا حديث ني عبد الله بن عمر الله يطاري ذلك كونغا حديثين ني منيان صحابي duk kasancewa عبد الله بن عمر a zamanin annabi yana cikin samari ne ba kwarijo bane ba tsoho bane yana cikin samari ne Allah ki kare da su tare da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. Kala ya ce da kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albaita, lokacin da Annabi ya zo ya fito Makka ya shiga ɗakin Ka'aba. Mai haka ne ya shiga ɗakin Ka'aba don da ya rurrusa gumaka kwashe su aka yi gaba ɗaya. Ya shiga ɗakin Ka'aba da Annabi ya shiga ɗakin Ka'aba ba shi kadai ya shiga ba, ya shiga tare da Usama bin Zaid. Kusan Usama dan Zaid yaron gidan Annabi ne saboda mahaifinsa yattaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai Annabi ya bar shi a gidansa, shi ma da ya aure aka haifa masa ɗa Usama. Manzon Allah ya rike uban ya rike da ka san ko a yanzu ana samun dattawa masu yin haka. Wa Bilal, sannan waɗanda suke dab da Annabi a lokacin akwai Bilal. Wane ne Bilal? Shine mai kiran sallan Annabi, mutumin ƙasar Habasha. Wa Usman ibn Talha al-Jumahi, da Usman ibn Talha al-Jumahi wane ne wannan? Shine wanda yake riƙe da makullin ɗakin Ka'aba. Shi kuma ga dai kuma wani abin mamaki, har yanzu akwai tsoron duniya. Ko kwanan nan ma akwai wani dattijo ko iya tashi baya da makullin ɗakin Ka'aba. In kuka yi sacis a cikin abin nan a cikin YouTube za ku gani, yana zaune da makullin ɗakin Ka'aba da waɗansu abubuwa na ɗakin Ka'aba. Saboda haka shi ne yake rike da makullin ɗakin Ka'aba. Familinsu sai ya dubi babba sai ya ba shi makullin, idan ya rasu sai mabi masa ya ɗauka. Lokacin da Annabi ya kira shi, da ya kira shi ya zo ya sa shi ya bude, sai Annabi ya karbi makullin. Saboda da da suke rike da makullin ɗakin Ka'aba suna rike da makullin ne zamanin jahiliya, tsari ne da jahiliya. Yanzu kuma musulunci ya shigo. amma annabi da ya shiga cikin ɗakin Kaaba da Bilal da Usama da shi wannan bawan Allah sai annabi ya ce a rufe saboda me saboda cikin ɗakin Kaaba bai da fa'i in aka bari a buɗe mutane za su yi yawa sai ya ce a rufe sai aka kulle su me annabi ya yi sai ya samu almudoyoyi guda biyu filas guda biyu kamar tsakanin wannan da wannan na cikin ɗakin Kaaba da suke matse sai ya tsaya a bayansu sai ya yi sallar nafila da ya yi sallar nafila kamar yadda aka yi magana aka yi bayani a cikin tarihi annabi da ya karbi kiɗin nan ba zai mayar ma wannan mutumi ba zai canza mai rike da makullin ɗakin Kaaba to kuma daga cikin waɗanda suke neman a ba su makullin ɗakin Kaaba akwai Ali ibn Abi Talib shi yana son ya yi amfani da matarsa tunda yana auren ƴar annabi kuma shi kanin annabi ne to bari annabi ya baki makullin ɗakin Kaaba to kamar yadda malaman tafsiri suka ce Allah tabaraka ta'ala ya saukar da aya da ya ce ku ba da amanoni ga masu ita daga cikin fassarar amanonin tunda wannan ya rike amana da kamar ya ki fitowa aka je gidansa aka kwace to ba za a mayar masa ba amma da annabi ya kira shi zuwa yi ya zo ya bude saboda haka a kai kai ce a mayar musu to masu nema suna da yawa an ce babban annabi ma ya ce a baki makullin wani ma ya zo ya ce a baki makullin shi ne annabi ya kira shi ya ce ina Usman ibn Talha al-Jumahi ya ce gani ya ce to ga makullin nan na baka har abada ya sa duk wanda ya kwace a yanzu duk shugaban da ya zo na Makka ko na Saudi ya kwace a yanzu to kun ga idan suka je lahira za su yi shari'a da wa manzon Allah shine rikicin ya sa dole aka bar musu duk da kasancewa gwamnati ita take yin komai kofan ma da za a sa da abin nan da komai to amma in dai za a buɗe to sai an kira wanda yake rike da makullin in ba zai iya zuwa ba zai turo wakilinsa zuriyan su ne masu rike da wannan shi yasa aka ce wannan ya gwada musulunci ya halatta a bar zuriyan wani a layi kaza matukar abin da suke yi bai saba ma ka'idodin musulunci ba amma an samu shakaka ko aka samu mutumin banza to already ya riga ya lalata abin da suka gada iyaye da kakanni amma matukan mutane ne masu dama-dama wanda za su rike amana to a bar musu wannan amana shi yasa aka ce akwai shugabancin da yake wirasa ne ana samu ne ta hanyar gado to duk wanda bai gada ba idan ya shiga zai ɓata tsarin ne musulunci bai yadda da wannan ba misali kamar sarakunan mu ko da yake yanzu kana da kuɗi ma ƙarfi da yaji za a iya baka sarauta dai amma duk wanda suka lalata wannan suka je lahira sai sun yi bayani saboda lalata tsari ne tun mutumin da yake da kuɗi aka baki sarauta to ka tabbatar abinda zai ba adalci ba ne ta wani bangare kuma sai ka ce waɗanda suka gaji sarautar ne da dama sai suka zama mutanen banza shi yasa sarautar sai ta zama faɗar ƙima shi ne problem ɗin da ake samu ni da nake muku wannan magana ni ma na gaji sarauta shi yasa nake faɗa ƙwalo-ƙwalo ba yadda za a yi a baka sarauta ka zo ka rinka ƙwace wa mutane gonakansu masu dabbobi kana ƙwace musu dabbobinsu ko kana takura su suna kawo maka kuɗaɗe babu gaira babu dalili saboda kawai an yanka maka ƙasa kaza an ce maka abin nan wannan yana daga cikin abin da ya zubar da mutunci ku masu sarautu muna faɗa muku muna lalata mu Allah ya kyauta abin da yasa na faɗi wannan karka je gefe ka ce ai talaka ne to ba talaka ba ne yasa aka faɗi abin da yake gaskiya ne na don haka annabi ya shiga ƙwaryan ɗakin Kaaba da shi da yaron gidansa ɗan yaron gidansa Usama bin Zaid da Bilal mai kiran sallansa da Usman bin Talha fa aglaqu alaihim alba suka kulle kofa saboda gudun cinkoso فلما فتحوا الباب لوكتين دس كبولة قوفا كنت أول من ولجا عبد الله دم عمر يتنيني فرقم من دنسا قفا سنة بولة قوفا سينيشي قوفا كما النبي بيهانا شبا yace ina kiga falakitu bilala wanda na samu a gaba gaba shine bilal fa sa'altuhu sai na tambaye shi hal salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga yake masu ilimi yace da annabi ya shigo yayin sallah cikin dakin kaba yace kwarai da gaske yayin sallah kana na'am yace yayin sallah cikin dakin kaba yace a ina yace bainal amudaini al-yamaniyain tsakanin waɗannan gishikai guda biyu waɗanda suke bangaren yaman to dakin kafa barin da yi bayani kusurwa guda hudu ne kusurwoyi guda biyu ana kiransu ashamiyyain kusurwoyi guda biyu ana kiransu alyamaniyyain misali in aka ce ga dakin kafa nan da kusurwa guda domin saka kaman haka ga dakin kafa nan wannan gefe da wannan gefe mu dauka guda biyu ne nan gefe da wannan gefe mu dauka guda biyu ne idan dakin kafa yana kai ina kofin nan ne ku bani kofi ko kuma goron ruwan nan mu gada misali ga dakin kafa haka amma dai yana da mu dauke shi kamar kwaya shine mai bangarori guda hudu to nan na gaba ana kiransu al-yamaniyyain nan guda biyu ana kiransu ash-shamiyyain a nan guda biyu ne ake samun hijirar isma'il din nan sauran guntun dakin kafa ne ya rage shi kuma sai suka kewaye shi haka shi ba su masa dungu ba sai suka kewaye shi haka amma dakin kafa za ga akwai kusurwa ana akwai kusurwa ana akwai kusurwa ana akwai kusurwa ana hajarul aswad yana nan wannan kusurwa daga wajen ne yake fara tawafi za mu samu a hadisan gaba to yana cikin arkunani akamiyani alyamaniyani guda biyu saboda bangaren yaman da rukunin hajarul aswad da wanda yake kafin aje al-hajarul aswad amma in zaka fara tawafi wajen hajarul aswad zaka zo ka fara tawafi ina fata an gane to idan ka zo ka fara tawafi daga wajen to zaka zo ka samu ɗaya kusurwan in ka samu ɗaya kusurwan yana farkon hijirar isma'il ɗayan kuma yana ƙarshen wajen hijirar isma'il wannan kusurwan da hajarul aswad yake kana wuce ki kadan sai kofan dakin kaba zakanin hajarul aswad da kofan dakin kaba akwai dan wani wajen da ake manna kirji idan ka samu dama amma ba wannan muke so mu ayi bayani ba ina ba ta an gane in ka shigo dakin kaba ta nan to nan da yake akwai cinkoso zaka sha wahala don zaka yi ta nan yana da wahala sai dai ka zagaye wata baya kana biyowa sai ka zo nan sannan ka fara tawafi duk da kasancewa ka yi kamar rabi to duk a banza ne daga nan ake farawa wannan kusurwa ta guda ɗaya na yamen in ka fara za ka zo ka wuce kofan dakin kaba ga makamu ibrahim duk za ka wuce ga hijirar isma'il za ka je ta bayansa idan ka dawo za ka samu ɗaya rukunin ba ruwanka da shi kafin ka je rukunin hajarul aswad shi ne za ka samu ɗaya rukunin rukunul yamani shi ma ta baki ake yi in kana nesa kuma ba sai ka ɗaga hannu shi ba ɗaga masa hannu ina fata dai an ɗan fahimci an dai ɗan fahimta to waɗannan rukunai na gaba da katin alhajarul aswad da na hajarul aswad suna yake kiransu alyamaniyani na gefen nan ashamiyani su ba ruwanka da su to shi yasa malamai suka ce da annabi ya shiga ina ya kalla gabas ya kalla ko yamma ya kalla da zai sallah to wannan kine Bilal bai yi bayani ba amma dai ya ce tsakanin fila guda annabi ya tsaya wasu sun ce ya kalli baya wasu sun ce ya kalli yamma saboda yanzu zaka shiga to ta ina kenan ya kalla saboda in ka shiga dakin Kaaba zaka yi nafila ina ne gabas ina ne alkibla akwai na ma alkibla ne akwai na ma alkibla ne ka gani saboda in ka ce an bude kofa in ka kalli daidai inda aka bude kofa kana kallon wani waje kaga babu wani gini da menene to amma aka rufe kofa fa tunda duk kewayen wajen dakin Kaaba ne duk inda ka kalla amma sallar nafila annabi yayi yasa wasu malamai suke ce sallar nafila ke a cikin dakin Kaaba banda sallar farilla wasu malamai suka ce hadda sallar farilla domin da annabi ya tunda yayi sallar nafila a cikin dakin Kaaba ya gwada farilla ma ana iya yi amma ba a cika bari yayi ba ko baki ne idan sun je sai dai su yi nafila a rufe su fito su yi farilla saboda sabani na malamai akwai rigingimu da yawa to kai dan uwana wanda baka da komai kai ba shugaban kasa ba kai ba dan shugaban kasa ba kai ba mufarrabi shugaban kasa ba kai ba babban malami ba kai ba ka kusa da wani babban malami balle a ce an bude wa wani babban malami kana kusa da shi kai ma ka shiga to ta ina zaka samu kai sallah lakin Kaaba ka je Hijri Isma'il wannan budaddan wajen suna bari matalakawa akwai lokacin da suke bari matalakawa saboda in ka shiga wannan wajen kai sallar nafila to tamkar kai a cikin ƙwaryen ɗakin Kaaba sai dai shi dan adam yana da tsegumi ne abinda aka rufe shi bai ga cikinsa ba to ya fi ɗaukin wajen amma duk ɗaya ne shi ya sa ka lura duk sallan farillan da za a yi sai sun rufe Hijri Isma'il ba sa barin kowa ciki in ka ga wani a ciki to ba akkar ne dan sandansu ne ko sojansu ne yana tsaye ko security papa amma ba a sallan farilla a ciki saboda gudun wannan sabani to akwai lokacin da suke budewa za su bar mutane su shiga wani in ya shiga kaga ya yi zaman diris yana ta addu'a to in sun lura ka dade za su zo su daga ka su dame ka ka san su suna da wato dami kai zai wahala su kama ka su jaka amma dai kana cike su ce yalla in an jima yalla yalla wani ma ya sake zuwa maka yalla yalla wallahi yau su kawai zai zaka bar wajen saboda bai saboda ka saba kai ma ka fita ka bada wani mana yazo saboda kowa yana da son kai to mahallin shahid na wannan shine dakin Kaaba dakin Kaaba ana iya sallar nafila a cikin dakin Kaaba kuma wasu malamai sun ce ana iya sallan farilla ma a cikin dakin Kaaba amma dai zancen da malamai suka fi da yawa sallan nafila ne tunda annabi ya yi nafila a ciki to kai ma in ka samu ka shiga kai nafila a ciki kuma duk wanda ya rike amana to shi ma a rike shi hannu biyu a rike amanansa hannu biyu sallan dadin dadawa wannan ya gwada wani lokacin ka samu albarkacin abu karkaci kai kadai ka jawo waɗansu su ma su amfana da annabi ya shiga dakin Kaaba da waye shiga ya shiga ga sunnan mutane da yawa waɗanda suka yi rakiya ma annabi amma da ya ga cunkoso zai yi yawa sai ya karɓi kofa sauran da ba su shiga ba ba rabon su bane kuma Abdullahi dan Umar kun ga dukkan alamu yana so ya shiga amma sai ya karɓi kofa yana waje to domin ya san menene ya faru sai ya yi sharaf ya tambaya ya sa aka ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna in baka san abu baka tambaya to wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa wallahu a'lam sai hadisi na gaba an umar radiyallahu anhu annahu ja'a ila al-hajar al-aswad faqabbalahu wa qala inni la a'lamu annaka hajar la taduru wa la tanfa wa laula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka to faga wata magana wannan maganan Abdullahi dan Umar ne Allah ya kare da shi ko maganan Umar da kanta Umar bin al-Khattab annahu ja'a ila al-hajar al-aswad ya zo wajen hajar al-aswad kun san nayi bayani nace in zaka fara dawafi daga alhajarul aswad zaka fara in zaka kare dawafi kuma sai ka zo alhajarul aswad abinda ake so shine ka kumbace shi to amma yanzu saboda yawancin kosan mutane gaskiya basu cika bari ba ko lokacin da suke bari ma cunkoso yana yawa sai an bilahi sai zaka yi minti 30 awa ne baka je wajen ba kuma lokaci sai layin yana tafiya lafiya lafiya sai ga wani ya zo ya rufe layin gaba da ya rikita wajen to duk waɗannan abubuwan da ake yi idan mutum zai je saboda sunbatan hajarul aswad ya je ya zalunci wani haramun ne in bai yi sa'a ba ya je aikin haji a banza eh ka tambayi duk wanda ya je ta wajen hajarul aswad sai ka ji ya dawo yana ce ka fadansa na ciwo ko kirjinsa na ciwo saboda an matse shi in ka yi haka da gangan ka zalunci wani a jikin ɗakin kaba kuma ranar takin kiyama sai Allah ya karba masa haƙƙin balle wanda za a taka shi wani kato in ya taka ka sai ka ji kaman dutsen yayu ne a kanka an ɗora maka dutsen yayu wa ma a ka'ida abinda ake so kana zuwa wajen hajjal aswad ɗin nan ka sumbace shi ka yi Allahu akbar sai ka fara tawafi idan baka samu daman sumbatansa ba ka ɗora hannu a kai ko wani abu a kai sai ka sumbaci abin idan baka samu dama ba to idan ka je daidai wajen sai ka yi Allahu akbar kai kabbara sai ka fara tawafinka in ka zo wajen karewa ma kai Allahu akbar saboda in ka ga cunkoso ya yi yawa to yana kawo gosulo kai sai ka je nesa tunda daga hajarul aswad ɗin ko da ba za ka gan shi ba in ka dubi gefe za ka ga sun sanya alama akwai wani haske da suka sa kore sun rubuta alhajarul aswad to ka zo daidai saitin alhajarul aswad kenan saboda in jama'a suka yi yawa to in ba tsawo kake da shi sosai ba za ka hango wajen ba za ka iya ma rikicewa da kusurwa to amma ka yi amfani da wannan alama a da ban sani ba ko a yanzu ma wannan alama tana nan a da wata alaman da suka sa ta ƙasa ne suka sa alama daidai ta ƙasa amma yanzu wanda suka sa ta sama kowa yana gani nun komai tsawonka ba za ka kere wajen ba to abinda ake yi kenan kuma duk wanda ya sumbaci wannan dutse annabi ya ce zai masa shaida ranar takin alkiyama amma ba a ce dole sai ka sumbace shi ba za ka iya zuwa aikin haji sau goma ko taba shi ma baka yi ba ko kusa da shi baka je ba kuma aikin hajin ka yayi to shine sayyidina Umar da ya zo wajen hajarul aswad ya sumbace shi ya ce na san kai dutse ne kuma bakin dutsen ne don ga ganki baki ne ya za ka kira shi alhajarul aswad bi ma'ana bakin dutse ya ce na san kai bakin dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa wallahi ba domin na ga annabi ya sumbace ka ba ya girmama ka ba da kyare ka zan yi duk ba za ka yi komai ba me yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan suka ce dalilin da yasa ya faɗi wannan akwai sabbin musulunta da yawa wanda ba su rabu da bautan gumaka ba sai kuma gunki dama in ka je za ka sumbace shi in ka sumbace shi sai kai masa sujada lokacin da za ka bar wajensa ma sai ka sumbace shi ka girmama shi shi yasa ya faɗi wannan magana ya ce saboda annabi ya yi suna koyi da annabi amma dai wannan dutse ne baya cutarwa kuma baya amfanarwa kuma wannan haka ne domin ya kare ɓangaren tauhidi da kyakkyawan aƙida ina fata an gane sai dai akwai waɗansu wanda suka ce to ai babu yadda za a yi kira shi alhajarul aswad suka ce dutse irin wannan yana manne da ɗakin kaba a ce masa alhajarul aswad akwai waɗansu marubuta tarihi sai suka mayar da shi alhajarul aswad maimakon alhajarul aswad sai suka ce alhajarul aswad sai malaman sunna suka ce kuskure ne babu yadda za a yi a zamanin annabi da bayansa da kalifofinsa ana kiran wannan الحجر الاسود saboda rana tsaka kai ka zo ka ce wai tunanin ka ya bada maka ba daidai bane wato ko annabi da suka yi su ba daidai bane ke da suka fada sako ba zai yi ba sai annabi da sahabbai duka abinda suka yi ba daidai bane wai ka maka addini kana nan tukururu baki wulo wai ka maka addini indai haka ne ina fata an gane wannan shine na'am قال عمر حديثي لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله شكار يدانك أنه جاء إلى الحجر الأسود ياتو تبدأ الحجر الأسود ديك من نرد لكن كعبة فقبله يتنبتيش وقال سيكما يقارى دتيوا إني لا أعلم أنك حجر يسيرين أصلا كي دوتيني دوتيني باوناه با. لا تدر ولا تنفع باكا توتر وباكا أنفان الله ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يتبا دومين ناغا النبي يقبلك ينا سنبتنك بما قبلتك يتدا فزن سنبتيك با كونغا wannan ya gwada ke ayyukan hajjin su sun koya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda suka ga annabi yayi shi ne suka yi kuma shine abinda yake karantar da mutane a yanzu ya kamata a gane alhajarul aswad daban makamu ibrahim daban dukan su duwa su ne مقام إبراهيم كيني ونن دوتين دا النبي إبراهيم دان سيكاو مطا لوكا تندي كي جينا تاكي كابا ييني سا طوان سبدي كي يساكي تورا توبا ليبا يكي دان سيجي نمو مطا ولا قم يتودو سيجي اوكو ونن دوتين ينا اوكو ونن دوتين يدو يأجي مطا النبي إبراهيم ينا هوا كم ونن دوتين سبو دا صابا هوا على من قفض تبينا saboda Allah ta'ala ya gwada ikonsa wanda basu zo zamanin annabi Ibrahim ba sun zo a zamanin da dutsen ba a sanya ki a cikin wani abu aka rufe shi ba so sun ga exactly alaman kafan annabi Ibrahim da zane zanen da alamun yatsunta amma basu yi zamani da shi ba shekaru ɗaruruwa da yana manne da ɗakin kaba ne to da aka zo gina ɗakin kaba wani zamani sai aka mayar da shi Umar saka sa sai ya ce a saka shi a gefe saboda akan zo a yi cincirido a wajensa saboda in yana manne da ɗakin kaba kamar misali a ce littafin nan ne ɗakin kaba yana manne da ɗakin kaba to duk mutumin da ya gama tsawafi zai zo bayansa ya sallar nafila to mutane suka zo suka taru masu dawafi da basu gama ba ya za su yi kenan ka san babu wani minti ɗaya da zaka samu a cikin ɗakin kaba wanda ba a dawafi a cikin sai lokacin sallan farilla eh lokacin da ake sallan farilla ne ake tattarewa amma inda zaka je daura ta ɗaya da dauri na biyu da dauri na uku zaka samu ana sallan farillan ma wani suna dawafi amma dab jikin ɗakin kaba idan suka zo suna sallah a daidai lokacin da suke sallan farilla ba wanda zai yi da wasu sukan kange kowa amma ana idan da sallah za ka ga an tashi saboda haka babu wani minti ɗaya cikin dare ko cikin rana da za ka ga a ce ɗakin kaba babu mai tawafi a ciki ba yiwuwa sai dai lokacin da ƙarfen nan ya faɗo lokacin da ƙarfe ya faɗo sun tattare abubuwa da yawa saboda me saboda gudun kada waɗansu ƙarafan su faɗo saboda a lokacin da karfe ya faɗo a inda ake sabon gini a daidai jikin ɗakin kaba ma ko wani karfe saboda wani gyaran da ake yi to gyaran har ya kai ga lokacin aikin hajji sai aka dakata amma karfen yana nan ba a cire shi ba ko sai irin wannan karfen ya gaji ne da ya gaji ne da abin nan kawai sai ya fito shine ya halakar da mutane masu gudu su ma waɗansu suka halaka waɗansu suka ji rauni amma kun san dukkan sun yi littafin duk waɗanda suka mutu sai da suka biya diyyarsu su ba su hakura wannan da suka yi rauni ma suka ce duk wanda ya rauni in ya gudu ya tafi wani waje ya dawo gwamnati ta dauki nauyin komai nasa har sai ya warke ciki har da waɗansu 'yan Najeriya da mun san suna neman sauki kada suka zo suka tattaru ka san shi dan Najeriya an aka samu dan kyas lokacin da aka je bincike zai ce dama likita yana da asma da gangan zai ta numfashi ya ce asma sa ya tashi saboda ya samu kulawa wannan kenan saboda haka makamu Ibrahim sai aka zafu dadi ki gefe yana nan idan ka je zaka gaifi a cikin wani abu mai kama da kwalba ko wani abu idan jama'a masu kai yawa inda aka sa makamu Ibrahim din ma ba za ka gaishe ba dama menene babban manufa shine mutum ya je ya leka ya gani alama kafan annabi Ibrahim da ya zunta to da lokacin da aka barki haka sai aka samu waɗansu mutane sai su zo da ruwa in suka zo da ruwa sai su yi waka a bisa kafan sai su tare domin wai saboda duk wanda ya sha wannan ruwan wai ya sha albarka saboda ya sha ruwan kafan annabi Ibrahim to wani hadisi ne ya faɗi haka kusan mutane da kirkira yasa suka nemi wani abu suka manna a sama suka ɗauki ainihin dutse suka sa a cikin wani mai kama da bogla bayan boglan ma aka sa masa kwalba aka sa wasu silba a jikinsa in ka je ka shafa za ka shafi silba ne in ka shafa za ka shafi bogla ne ba ma baki bogulan ma da kasan kamarun aka samu ko daga Ajakutan Najeriya dalilin da yasa na faɗi haka saboda akwai masu zuwa su je su shafa wai saboda suna neman albarka aka ce ba haka ake neman albarka ba ana samun albarka ne wajen biyayya wa Allah da kuma biyayya wa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina fatan an fahimci dutsen da annabi Ibrahim ya taka wanda ake kiransa makamu Ibrahim sannan kuma da alhajarul aswad wanda yake manne da jikin ɗakin Ka'aba shi wannan dutse da man ya dade tuntuni ko lokacin da Qurayshawa suka zo suka saki gina ɗakin Ka'aba haka suka ganki annabi Ibrahim ya sa shi suka aje shi a gefe da aka zo za a aka zo daidai wajen shine aka yi rigima wannan fatun kafin a aiko annabi ya zamo annabi ya sa suka ce sun yadda annabi ya zamo shine mai yanke hukunci maza Allah in ya ga dama zai iya zuwa ya je ya dauki dutse ya kira duk wanda zai taimake shi ya yi tangire-gire amma sai manzo Allah ya ce yadda za a yi ku kabilun larabawa akan ku yi yaƙi akan wannan ba daidai ba ne ku fitar da mutum da ilaya dama manyan kabilun guda goma sha biyu ne suka fitar da mutum da ilaya kowane mutum da ya shi ne zai wakilce ku idan ya je ya ɗauki hajarul aswad tamkar kowa a cikin kabilan ya ɗauki hajarul aswad kai shi yasa wakilci yake da muhimmanci ko gwamnati ta ɗauki wannan zabi yanzu za a zo kwamishinoni za a naɗa su kowace local government sai ta bada kwamishinanta ko ma ɗan gata ne dai ɗan local government ne tunda wani lokaci ba zaɓe za a yi ba in aka samu wani jigo sai a ce to kai ƙaramar hukumar ka tago ka bada kowaye ka baki za a baki kwamishina amma don Allah muna son ka ɗauko ɗan ƙaramar hukumar ka tago to wanda yake ƙoƙarin ma abinda za a faɗa masa kenan to shi kuma kamata yayin ya je ana magana to zai iya cewa fa muna da matsaloli a Katagun saboda ni dan karamar hukumar Katagun ne anan aka haife ni anan nake raye akwai matsala iri kaza muna so da Allah gwamnati ta daukar mana dauki ai amfanin wakilci kenan ba wai ya je a zo ta kansa ba wannan ita ce kaida Allah ya taimake mu to hadisi na gaba sai darasi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh